بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. كافٍ هكا أقوي تنبوي mai tambayar farko yana cewa daga malam Mahmud Hudu Husaini, yace menene hukuncin sakkwata wanda suka dauki azumi a ranar Litinin? Wallahi ne ban san waɗansu sakkwata da suka dauki azumi a ranar Litinin. Daga gidan Garada Lion Bohol. Okay. Wanda dai suka dauki azumi ranar Litinin, idan yana nufin a wannan shekara ta 1426, sun saba wa jumhurin musulmai. Abinda ake nufi da jumhurin musulmai, ma'ana mafiya yawan musulmi, domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun dauki azumi ne ranar Talata. Don haka duk wanda ya dauki azumi ranar Litinin ya saba al'ummar musulmi, don haka kuma baya da azumi kenan. Don abinda ya shafi azumi daukan shi ko ajiye shi, da abinda ya shafi karamar sallah ko babbar sallah, dukkan su waɗannan kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu, ibadat ne jama'iyya. Abinda ake nufi da ibadat jama'iyya, wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarin mutane su ɗan kaɗan ba sa kaɗaita da ɗaukan azumi ko ajiye shi, ba sa kaɗaita da yin sallah ƙarama ko babba su kaɗai. Dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawansu in sun yi azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya, sannan ake kidaya wannan din a matsayin azumin ko karamar sallar ko babbar sallar. Amma wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadaita da yin sallah ko azumi ko layya, to ba a kidaya azuminsu a matsayin azumi ko sallar su a matsayin sallah ko layyar su a matsayin layya. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas wan nahru yawma yanharun nas. Hadisin Aisha, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan. Manzo Allah ya ce azumi ranar da mutane suke azumi, sallah ita ce ranar da mutane suke yin sallah, layya ita ce ranar da mutane suke yin layya. Malamai suka ce lafazin annas yana nufin ghalibun nas, aktharun nas, mafiya yawan mutane, ranar da kaso mafi tsoka suka dauka a matsayin ranar layya, ranar azumi. To wannan ita ce ranar layya a wajen Allah, ranar azumi a wajen Allah, ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a ƙauyensu ko a unguwarsu malamin su yi musu fatawa haka kawai suka saba jumhurin musulmai, mafiya yawan musulmai. Wannan son zuciya ne, ba daidai bane. Wannan yace yana so a yi gargaɗi ga waɗansu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa su sayo siminti daga Lagos a waɗansu kamfanoni a Lagos. Idan sun zo nan Maiduguri ko sun kawo nan arewa, sai su buɗe jakunkunan simintin, sai su rage kwano ɗaya ko kwano biyu, sai su ciccika waɗansu sababbin buhuhunan daga wannan kwano biyu da suka rage daga asalin jikar siminti ɗin. Me hukuncin haka cikin addinin musulunci? Ina jin lokacin da muke ƙarshe-ƙarshen suratul an'am mun yi magana akan wannan, yayin da muke fassara wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi llahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yayin da muka fassara wannan aya mun yi bayani akan cewa hakan ha'inci ne, kuma hakan bai halatta ba, kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan. Duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti, to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne, su ɗin a zalumai ne. Kuma ya zama wajibi ga gwamnatocinmu a mataki na ƙananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki ga ɓata garin 'yan kasuwa masu ɓata kasuwanci, don waɗannan su suke jawo musibo a cikin ƙasashenmu. Ya kamata a ɗauki mataki a kansu, a ɗauki ƙwaƙwarar doka da za ta hana ka, domin suna cutar talakawa, suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana, suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa, kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu, domin albarkar dukiya shi ne ka same ta ta hanyar halal, yawanta ba shi ke kawo albarka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin da yake ɗan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikinsa, au kama kala alaihi salatu wassalam. Don haka ya kamata a yi hattara akan wannan. Wannan kuma tana magana akan cewa ita da mahaifiyarta su biyu suna zuwa makarantar Islamiyya, kuma ajinsu ɗaya, kuma ana yi musu wa'azi. To amma abin mamaki, ita da kanta ta sha ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zubawa babansu ta bashi ya ci. To yanzu yaya za ta yi da wannan mahaifiyarta? Yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗakar da ita, ki nuna mata cewa abin da take yi haramun ne, abin da take yi bai dace ba. Ki iyakacin kokarinki tsakanin ke da ita ki faɗa mata. Idan ta ƙi ji sai ki faɗa mahaifinki. A nan gurin ba ki ci amanar ta ba. Ice to baba fa abincin da kake ci ya kamata ka daina ci, dan ana zuma maka wani ba ciki na gani. Kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki dauki wani kullun maganin ki ajiye a wani wuri ki boye. Dan idan kin faɗa ta ƙi ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin shaida. Amma idan ta ji ta daina kin ga shikenan sai ki binne ki boye shi a wani ji shikenan ba cikin nuna ba. Amma wannan bai dace ba. Wannan yana tambayar ayoyi guda uku. Wannan yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun cikin suratul hajji. Wai me yake kawo wannan abubuwa haka ne? Ina jin cikin irin mic din masu recording din nan ne kawai. Ya kamata ku bincika dai daga gobe idan irin da 'yan kasuwa din nan ne mu bashi hakuri ya shiri. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, yadda kai rubuta nake karantawa. Fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Ina jin na shayin bayani akan waɗannan ayoyin. Lokacin da muke tafsirin suratul hajj da yi, lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi', shi ma nayi bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku. Abdullahi ibn Abbas yayi bayani akan ayar da ke cikin suratul hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wannan tana magana ne dangane da kowane yini ɗaya daga cikin yini shida da Ubangiji ya halicci sama da ƙasa a cikinsu. Allah ya halicci sama da ƙasa a cikin yini shida. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. To waɗannan yini guda shida, kowane ɗaya daga cikinsu lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara 1000 ne. Wa inna yawman 'inda rabbika, kaga indiya din ta tantance indiya 'inda rabbika, wa inna yawman 'inda rabbika yini daya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun, kamar shekara 1000 ne a lissafin ku ko kidayar ku ko mutane. Amma wanda ke cikin suratul sajada kuwa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa, tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa, tunda kullum mala'iku na zuwa su koma, su zo su isar da saƙon Ubangiji, su koma su ba da bayanin me suka yi. Wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa, mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi, to wannan yini ɗaya ɗin to kamar shekara 1000 ne, to kamar tafiyar shekara 1000 ne. Tazarar da mala'ika ke ci a yini guda, mu idan da za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi, to tafiyar wato shekara 1000 ne. Don ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi mata fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wannan dangane da yinin ranar tashin kiyama kenan. Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila. Yinin ranar tashin kiyama girman sa da fadin sa kamar shekara 50,000 ne a lissafin mu na duniya, yinin tsawon shi. Wannan da haka malamai suka hada waɗannan ayoyi, kaga ba su cika da juna ba. Wannan mai tambaya tana cewa wai me yasa mata mazajen Hausa ba su da kishi? Haka tace, dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi, abinda ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin Bahaushe baya da kishi. Hujjarta a nan gurin shi ne ta tattauna da sauran 'yan uwanta mata, sai ta ga cewa irin matsalar da take gani haka sauran 'yan uwanta mata suke faɗa mata. Bahaushe ne mutumin da zai kyale matarsa kanin shi ya shiga, abokinsa ya shiga, kanin abokinsa ya shiga, abokanan kannansa duk su shiga wajen matarsa. Kuma baya damuwa. Kuma koda mutum, koda ita matar ta nuna ba ta sha'awa, shi baya damuwa. Kace abin takeici da bakin ciki, shi mijina na kawo masa tafsirin suratul nur wajen kullu munati yaghdhun min absarihinna, na sa yaji bai yi amfani ba. Na kawo masa tafsirin suratul ahzab, ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin, yaji bai yi amfani ba. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, yaji bai yi amfani ba. Tace abinda yake da bakin ciki shine yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinka ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din, wallahi zaka ga wani yaron yafi mijinka kuruciya, yafi shi iya ado, yafi shi kwalliya. Amma fa ina faɗa da tsarkin zuciya, kaji tana faɗa da tsarkin zuciya. Tace haka dai suke. Tace abin tambayar anan gurin guda uku ne. Tambayar anan ita ce shin imani ne, shin rashin imani ne yasa Bahaushe ba ya kishin matarsa? Daya. Ko rashin fahimtar addini ne yasa Bahaushe ba ya kishin matarsa? Biyu. Shin me yasa mafiya yawa daga mazajen Hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu? Hakikanin gaskiya tambaya biyun farko rashin imani ne, akwai raunin imani shi yasa ba sa kishin matarsu. Rashin fahimtar addini ne, kwarai da gaske wannan shi ne tushen farko, domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa. Rashin fahimtar addini ne, rashin karatun addini ne. In kana neman dalili na uku bayan raunin imani, bayan raunin ilimin addini, sai kuma fifita al'ada akan addini. Baiwa al'ada muhimmanci, domin al'adance an saba kanin miji ya shiga gidan matar wansa, yayi wasa da ita har ma akwai wasan kanin miji, sai ta kokowa duk babu komai, ya zauna ya yi hira, ya yi mata tsawa, ta dafa masa abinci, ta yi wanka a gabansa, tana shafa mai, ta canza kaya, duk ba zai tashi ba. Kuma gashi baligi ya zura mata ido, ko kimtawa baya yi. Duk kuma al'adance ko da mijin ya zo baya jin haushi. Wannan kaga al'ada ce, maguzanci ne, baya da alaka da addinin musulunci. Ga ka'ida ta addinin musulunci, ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta. Muharraminta wanta ko kaninta, uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya. Amma kai wanka ko kaninka ba muharraminta bane, don haka haramun ne ya shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi, ta sanya kaya, ta suturce kanta. Haramun ne ya shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan. Haramun ne zai zauna su hira, haramun ne zai zauna su ci abinci tare da ita. Wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska. Wannan al'ada ce, ba addini bane ba. Don haka ya kamata mutane su kiyaye wannan. Manzon Allah ya razana, ya ce da yus ba zai shiga aljanna ba. Idan ce da yus shi ne mutumin da baya da kishi, allazi yukirru alfahishata fi ahlihi, mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa, mutumin da baya kishin matarsa, baya kishin kanwarsa, baya kishin kyarsa, baya kishin yarsa, dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishinta. Bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yarsa sun wuce, ko wani ya killata da yarsa ko yarsa ko kanwarsa, duk bai damu ba. Wannan addayyus kenan, ba wai sai mace kadai ba, dukkan wata wadda kake da iko da ita, baka damu ba wani ya killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa, kuma ba tare da kai ka ji wani kaikai ba. Manzon Allah ce ba za ka shiga aljanna ba. Da haka ya kamata a yi hattara. Kanin miji in dole ne sai ya ci abinci a gidanka, a dafa abinci, a sa a cikin kwano, a turo yaro ya kawo masa soro ya dauka. Wannan shine gaskiyar labari. Wai ce ya shiga ciki, a miƙo masa soro ya dauka. In kuma ba yaron da zai turo, abinda aya ta ce wai za su altu muhunna mata an fasa aluhunna min wara hijab, in za ku tambayi wani abu ku tambaya ta bayan katanga, ku tambaya ta bayan kyaure, min wara hijab. Ya zo ce assalamu alaikum, ta ce wa alaikum assalam. An gama abinci, ta ce to a miƙo mun, ta ce to tsaya nan. Ya tsaya ta miƙo kwanan ya ɗauka, amma bai shiga ciki ba. Wai ce shiga ciki, wa ba shi izini, wa ba shi lasisi. Wannan a addinin take nan, in muna zama na addini, sai dai da kai haka za a ce kun bata da dangi, za a ce ka fifita matarka akan ƴan uwanka. Duk wannan magana da tashin tashina za ta taso, za a yi ta gurgurzo ma, a je can a je can, a ce amma kai ba ruwanka addini kake yi. Addini kake yi. Ba za ka tsaya ba wai don gudun kar a ce ka fifita matarka akan ƴan uwanka, wai shikenan ka saba dokar Ubangiji. Kirawo ƴan uwanka ka zauna da su kai musu bayani. Zama miki na addini ba zama na al'ada ba. Ita matata ce tana da wani hurumi nata, ko ƴan uwana ne kuna da wani hurumi naku. Ita ba za ta fita hurumin ƴan uwana ba, kuma ba za ku fita hurumin matata ba. Duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shi ne ko dai ita mace ta shiga haƙƙin ƴan uwa ko ƴan uwa su shiga haƙƙin mace. Wai suna ganin tunda so naka ne, saboda haka so ne a ala, sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi. A yau ko uwa da ta haife ka, ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai. To sai uwa mahaifiyarka ta kiyayewa matarka wannan mutunci. Ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata su san cewa uwa ce ta wanke ka zama mutum, kafin ma kowa ya san ka zama mutum, ita ce ta san ka a matsayin mutum, kana ɗan ƙanƙaninka. Da haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin, kowa ya tsaya daidai iyakarsa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanka ta hana shi sakewa shi da matarsa. Da ya taho da bakar leda suna bincike shi, me ya so wa matarsa, kila ya so balangu za su ci a ɓoye, ya so ki dara ina ruwanki, ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba ɓoye lokacin nan, dan me kuma yi shi ba zai mutunci ke kin ci naki lokacin kina cikin budurcinki, kina cikin yarintarki, shi ma ki kyale shi ci tsire da matarsa mana, sai me ke yanzu haƙorinki ba zai ci balangu ba, kyale shi ya ci balangu da matarsa mana, dan me zai ci gidan in ya ci tsire da matarsa, ke ma ba sai so miki goro ba, me ne zai mutunci a ciki. Kuma yanzu ke ba farin cikin ɗinki ba ne ba, wallahi abin farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin ɗaki da shi da matarsa, yana ci suna raha suna tafawa suna dariya. In bai yi wannan ba zai je cikar da karuwa a waje. Ashe ke wannan matar ƴar arziki ce ta tsare ɗanki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba. Ashe wannan matar shi mata albarka zaki. Har ta tsare ɗanki zai ci balango a gida, zai ci tsire a gida, zai ci farfesu a gida, zai ci waye a gida. Sai ki farin ciki ga wata ta tsare ɗanki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya a kan titi. Sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici-fici, sai ta hana ɗan sakat, ta hana matar sakat, waye saki. To a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa. Kada uwa ta matsa ya cuto ƴar wani da ya auro, shi ma wata rana za a auri ƴarsa, ba zai kuma so a cuce ta ba. Sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita a yi hira da ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata, daidai shekarunta, daidai abin da ya dace a yi mata. Mata kuma a yi mata nata, daidai nata, daidai shekarunta, daidai ƙuruciyarta, daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne nashi. Amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shi ne zalunci. A nan gurin da ya kamata wato ainihin mu gudanar da gidajenmu bisa ga tsari na addini, ba bisa ga tsari na al'ada ba. Al'adan nan na wasan kanin miji da kowa ya shiga gidanka da matarka ta killata da wadani, wani lokaci ta killata da lebura, wani lokaci ta killata da direba, direba ya tuka ta daga shi sai ita kadai, daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa Kano, daga Kano zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Kano, daga Kano zuwa Kaduna, daga Kaduna zuwa Abuja. Wannan ba bai halatta ba cikin addinin musulunci, bai halatta ba. Dan dai direban nan ba muharrami bane ba, ba kanan Jibrilu bane, ba kanan Mika'ilu bane ba. Zai yi sha'awata, za ta yi sha'awata don girman Allah. Idan direba ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja awa hudu, ta sha koko da safe a gida kafin ta fita, ko ta ci abinci, dole za ta ji bukatar shiga banɗaki, ba wali ko wani abu, sai ta ce wa direba me, ta ce masa me, ku faɗa in ji. In mijinta ne komai za ta faɗa, komai ta ga dama za ta faɗa, amma ta ce wa direba ina jin me, ai abin kunya ne ta faɗi wannan. Rashin mutunci ne, kaskanci ne, matarka ta faɗa wa direba wannan, ko irka baliga ta faɗa wa direba wannan. In kana da kunya, in kana da kishi, wannan bai dace ba. Wannan communication din ya gudana tsakanin matarka da direba bai kamata ba. Wannan sai da kai, ko da ɗanta da ta haifa, ko da wani wanta ko ƙaninta, wannan a sake za ta iya faɗin komai. Ko cikin ta ya ɓata za ta ce gudawa nake ji, ƙaninta ne, wanta ne, ɗanta ne, mijinta ne, ba komai ba ne ba. Amma dan Allah ya za ta faɗa wa direba wannan bayanin. Haka kawai direba bayan ya je ya ajiye ta, ya je ya zauna, ya ce matar oga da muka taho
wallahi tallahi yayi take rere yayi ta bada bayani ai ta hira ana buga kafa kai wannan mutuncin ka ne a ce matar Allah da aka taho matar oga da aka taho matar waye da aka taho yayi ta bada bayani sai ya kamata ka jiki shi
da sanya hoton matar a falo gaskiya wannan shi ma din bai dace ba mutum ya kawo matar hoton matarsa a falo ki hoton da yayi kyau kuma gashi ta sa kaya da ta ado ta sa ya sa a falo duk wannan bai dace ba kana sallata matar ka ne ko musamman a yanzu zamani na fitina wani ya kokarin ya san lambar wayarta ya ringa buga mata waya inda duk fitina ce a kamata ya kiyaye wannan baiwar Allah dai mun karanta wasikar ta kuma ta rubuto wasikar ne ta kanas ta Kano tun daga Kano sunanta Amatullahi daga Kano mun karanta wasikar ki waɗannan wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi ba ne ba bayanai ne bayani na farko wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura su ƙasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama bai faɗi ƙasar ba tun shekarar 2003 aka tabbatar da tura su wata ƙasa a waje kuma aka yi tafafutukar neman biza sun samu biza ɗin amma kuɗin su har yanzu ba a saki kuɗin su na su tafi ba zuwa waccan ƙasar dan haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno su ji ina jin gwamnatin ta ji insha Allah wannan kuma daga Foundation for the Generation of Peace Foundation for the Generation of Peace suka ce suna faɗakarwa ne game da dayawa daga cikin al'ummar musulmi da suke kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba su lura da takardu wanda yake akwai ayoyin alqur'ani ko da hadisi a ciki in an samu damaji jefar da su suke ko a tattaka su wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin su sun yi kaka gida sannan idan musulmi zai kai takardarsa wanda za a yi masa photocopying ya nemi dan uwansa musulmi da ke yi dan kare alfarmar takardar da ke dauke da ayata alqur'ani ko hadisin manzon Allah wannan faɗakarwa ce mai muhimmanci wannan dan uwa kuma yana magana ne akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin dinsa A100 jancin kamar yadda ya rubuto da haka abin da yake bukata ga ƴan uwa su taya shi da addu'a Ubangiji ta'ala mayar masa da abin da yafi alkhairi domin da wannan mashin din da sa yake yin amfani wajen zirga-zirgar kai ƴaƴansa makaranta yana da ƴaƴa shida wajen zirga-zirgar kai su makaranta nesa wanda in ba da mashin din ba zai iya kai su ba da haka yake roƙon ƴan uwa da su taya shi da addu'a cikin wannan azumi Ubangiji ta'ala ya fashi ikon sayan wani mashin din da zai maye gurbin wancan da shi akwai wanda kuma ya tambayar waɗanda suka yi tambayoyi da dama me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara haka wani yace wanda ya rubuto wannan takarda shi kuma da Kaduna ya rubuto ta yace shi ya ga idan an nuno talabijin din wanda yake idan an nuno hoto waɗanda yake gani duk matasa ne din yawanci kawo nan ku ba hula haka yace ina jin abin da yake faruwa shine kyamara takan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne kuma mahalarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin ƙila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu kusan kashi uku cikin hudu duk suna waje kuma galibi wanda suke cikin matasa ne tunda su suna tahowa sun karfe biyu karatun da za a fara karfe hudu na yamma waɗansu tun kafin karfe biyu sun zo nan gurin dattijai kuma da manya da ma'aikatan gwamnati galibi sai an tashi daga ofis kafin su zo masallaci ya cika galibi suna daga nan gurin ina ga akwai wata rumfa anan da muka sa mata suna sanat ta dattijai galibi suna daga nan ko dinki akwai waɗansu daga nan gefen sanat ɗin da sauransu sannan akwai waɗansu daga nan akwai waɗansu daga waje wannan dai shine sirrin da yasa kafin dattijai ko magidanta su zo masallaci ya riga ya gama cika da matasa to kuma wannan wata bushara ce yake nuna cewa za a dade ana yi kullum kaga taron matasa din sai kaga za a dade ana yi duk wanda ya fara yanzu yana shekara 17 yana shekara 19 ya fara daga yanzu kaga za a dade ana yi ko ba haka ba to bi ka fara sai mu shiga ba
kana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a bangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna, shin hakan ya halatta ko bai halatta ba? Farko, ya halatta, wannan baya haramta dabba, domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne, ba wajibi ba ne. Ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi, shine tilas, shine in ba a yi ba za a ce ba za a ce yankan ba, amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta shikenan. Game da suratul tauba, na lura cewa dukkan surori na alqur'ani an bude su da bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba. Menene sirrin haka? Babu wani nassi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a bude suratul tauba da basmala ba. Abinda duk ake fada ijtihadi ne na malamai. Waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama, ta kunshi sunaye guda biyu da suke ɗauke da rahama, sunan Ar-Rahman da sunan Ar-Rahim, dukkaninsu suna ɗauke da rahama. To ita kuma suratul tauba sura ce da ta sauka da takobi, da ta sauka da maganar yaki. فَإِذَا سَلَكَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Suka ce waɗannan al'amura ba su dace da basmala ba, maganar yaki, maganar takobi, maganar fille kai, maganar tsara, maganar suka, ba su dace da basmala ba, don haka sai ba a bude ta da basmala ba. Ina fata an fahimta. To amma na ijtihadin malamai ne, ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala, haka kuma za a karanta ta babu basmala, sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo. Amma dukkan surar da ba suratul tauba ba, lalle ne mutum zai gode da basmala. Shine Imam Shatibi yake cewa wala budda min hatin fida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala, ma'ana dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne a gode ta da basmala. Amma suratul tauba kuwa ba sai kai basmala ba, sai dai a bangaren da ba farkon sura ba, to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba. To kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratul tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratul tauba, shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawowa ba? Mas'ala ce khilafiyya bain al-qurra. Akan mai azumi bayan yayi suhur, ya kwanta yayi barci sai yayi mafarki, me matsayin azuminsa? Azuminsa yana nan lafiya lau, ba abin da ya shafe shi, idan ya tashi kawai sai yayi wankan janaba, amma azuminsa bai kare ba, bai lalace ba. Mai azumin da tunda azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallar shafa'i da wutri ba, me yayi matsayin azuminsa? Azuminsa yana nan, sai dai kuma yayi tafka hasara na rashin yin sallar shafa'i da wutri, wannan hasara ce mai girman gaske. Amma bai rushe azuminsa ba, ko a ce bayar ladan azumi. Sannan mai azumi wanda yake yin tata, me yayi matsayin azuminsa? Tata laifi ne, tana ɗaya daga cikin kaba'irul zunub, wato manya-manyan laifuka. Abinda ke nuna kasancewar ta laifi ta yadda aka hada ta da shan giya a cikin aya guda. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun. Tata tana haifar da gaba a tsakankanin musulmi, domin duk wanda aka tatike shi aka cinye shi zai rinka jin haushin wanda ya cinye shi tatike shi a tata, ko ba haka ba? Sannan kuma tata tana yin barazana ga tattalin arzikin kasa, tana haifar da zagon kasa ga tattalin arzikin kasa, domin dukkan mai tata baya son ya motsa jikinsa don a gina kasa, ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho, a bagas, a banza. Saboda haka yana lalata kasa, yana gadarwa da kasa ci baya. dan haka da ita ta ba ta da amfani ko a tsari na duniya ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai yin ta aikin da yake babban laifi ne wanda zai jawo masa fushin Allah, wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba, amma tatarsa ba ta lalata azuminsa, wato ta iya kawo cikazo wajen cikar imaninsa, amma dai azuminsa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin tata. Wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara, yakan yi irin ice block din nan, amma sai dai kai gidan barasa ya sayar musu tabbisa kaji, kuma duk da haka yana yin azumi, shi musulmi ne, shi ma dai azumin sa yana nan a matsayinsa na musulmi, wancan aiki na zunubi kuma yana nan, don wancan aiki da yake barna ce ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai da yi sanyi, don ya ji ya sayar musu da kankara a sanya giya a sha. Ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan, ubangiji kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan, wato kar ku yi taimakekeniya da juna wajen aikin barna da kuma wato ketare iyaka da kuma aikin sako, don haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba. Mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne, yana da iyali, ɗakinsa daban nata daban, to amma abin da yake kona masa rai shi ne wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta sannan za ta zo ɗakin shi, kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakinta ta same, ta zo ɗakin shi ta same shi, amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakinta, sai ya bi ta ya je ya buga mata kofa, to sai ya fushi ya daina zuwa, kuma aka zauna haka tsawon watanni ba ta zuwa, shi kuma bai je ba, to yanzu ya za a warware wannan matsalar. Hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba, biyayya da ake buƙatar ya mace da shi ya kamata ki je ɗakinsa, tunda har shi ya nuna buƙatar ke ki je ɗakinsa. Maza ɗabi'a daban-daban suke, akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa, akwai wanda ya fito matarsa ta je ɗakinsa, akwai kuma wanda ke buƙatar canji, wata rana ki je ɗakinsa, wata rana ya je ɗakinki, wannan dan ya samu canji yau da gobe yau da gobe, saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi. Wata rana ma ku zauna a falo, duk ba gidanku ba ne ba, an ko kulle gidan dai duk abin da kuka yi ba ganin damar ku ba, kuna cikakken yanci a ciki. To amma in har ya nuna yana son ki je ɗakinsa, to wannan kuma rashin kunya ne, rashin kirki ne, rashin mutunci ne, ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi, ki ki zuwa wai har sai ya je ya bi ki, wannan ba daidai ba ne ba. A nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so, ya kamata ta rinka yi, idan ta ki ji, idan kana da hali kawai ka nemo wani auren, wannan shi ne shawarar da zan baka. Ka samu wata kuma ka yi iyakacin ƙoƙarinka, ka nemo wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta ɗan fita kyau. Duk wannan yana da iya kowa ga wa. Wani lokacin wata dai idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita. Ko labari ka bata wata za ka ga ta tsina, idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin auro wata, to za sai ka ga ta shiga ta tsinta. Ko kuma ko ma baka yi wannan ba, ko baka faɗa mata za ka yi ba, wai ke me yasa idan na ce ki zo baki zuwa, za ka ta zumbura baki ta shiru, sai kai ka yi tsaki, sai kawai ka je ka yi wanka, da daddare fa irin wajen karfe 11 din nan, sai ka yi wanka, sai ka zo ka shafa mai, sai ka sa riga, sai ka kare hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan duk ba. Ko da masallaci za ka kai kiyamul layl fa a wurin ta zance za ka, lokacin so kake ka bata hauki da gangan kawai ka dauki turare kai tai kai ta fesa wa, kai ta fesa wa sai wajen ramin kwalba sai ka ce na tafi, idan kin ji shi ki rufe kofa nan ko masallaci za ka kai kiyamul layl. Sai ga ana wani bala'i, ina za ka cikin tsakadar ina ruwanki da inda za ni, ina za ka ina ruwanki da inda za ni, ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa. To wai ina za ka, sai ka ja mata aya, Allah ya ce wala tajassasu. Kar ku yi bincike ko ba gaba. wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara, tunda Allah baka dabara sai kai mata wayo, in kai mata wayo sai ku tsira, gudu tare ku tsira tare, amma ka fara yin wa'azi, idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara, idan take wallahi tallahi ka nemi aure, wannan shine shawara ta a gare ka. Indai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure, to kar ka saka bata kan ka lokaci.
Da za ku nawa tun da zuwa dace za ta
yi. Ne?
Ka
sa sunan mai?
Ka so naman ka je da shi dakin
jirgin. Wai ka so nama ko tsire ka rika zuwa daki za ta biyo ka? Wannan ma wani nau'i na dabara. Ina jin wannan ya taɓa jarraba wannan dabarar tun daga yau. Ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da alhamis, da sahabbai suka tambaye shi me yasa, sai ce ranar alhamis ita ce ranar haihuwarsa, ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa, a ranar alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi. To shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya dauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi? Kai ba mai shar'antawa bane, manzon Allah shine mai shar'antawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana mai azumin litinin da alhamis. Kila abinda ma ya kamata da ka faɗa, na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi. To kaga wannan shine kuskuren fahimta, ko dai su'ul faham, ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi, wato mummunan fahimta da mummunan niyya. Sai gadarwa mutum zai iya fahimtar addini ba. Domin a tarihance an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin, a tarihance ko manzon Allah ya bar duniya ranar litinin. Anas bin Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina manzon Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin, babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo Madina. Da hankalina kuma a wannan rana ce Allah ya karɓi ran manzon Allah ranar litinin, babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin. Saboda babu wani abu mai mahimmanci, babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahallu shahid a nan gurin, in mutum zai farin ciki da ranar litinin a matsayin ranar haihuwar manzon Allah, to kuma a wannan ranar Allah ya karɓi rayuwarsa. To kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da nan ne kuma ranar mutuwarsa. A takaice dai ba shi halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halaccin maulidi. Idan mutum yayi wannan sai a ce da shi, a ce da Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in, da Imam Abu Hanifa, da Imam Malik, da Imam Shafi'i, da Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba. Dan sun bi ta kanshi sun wuce, sun karance shi, sun karantar, sun rawaice shi, sun rawaitar. Tare da haka babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa kafa hujja da shi akan halaccin maulidi. Ashe duk ba su fahimce shi ba kenan. Don ba su taɓa yi ba a cikinsu. Kenan ba su gane hadisin ba. Ko dai mu ce ba haka hadisin yake nufi ba, ko mu ce ba su gane ba. Abin da ya fi sauƙi shi ne mu ce ba haka hadisin yake nufi ba. Da haka hadisin baya nuna halaccin maulidi ta kowace irin fuska. Inda yana nuna halaccin maulidi da sahabbai sun rigayi, amma khulafa'ur rashidun suka yi shekaru 30 suna halifanci, cikinsu ba wanda ya taɓa yin maulidi, ko Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, shekara 30 wanda wannan shekarun su ne manzo Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa, shekaru na halifancin annabta, wato mulki salam mulki irin na annabta. Banda wannan din mulkin da ya biyo bayan wannan ba a kiransa da suna khilafa irin ta nubuwa, mulki ne irin na mutane amma ba salon mulki irin na annabta ba. To da haka ya kamata a hattara mutum idan faɗar abin da ya ga dama cikin bakinsa. Wannan wani littafi ne ga alama wata baiwar Allah ta aiko take tambaya a kansa, nafiloli hamsin daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na karanta shi, na duba shi. Waɗannan nafiloli duk ba sa kan koyarwar manzon Allah. Addu'o'in da aka kawo, za ka samu wata aya ce ta Alkur'ani, wata kuma ta yi kama da hadisi sahihi, sai dai muhallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin bane, ko kuma ayar ba inda manzon Allah ya sa ta bane. Idan mutum yana son ya sami littafi da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na Alkur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzon Allah ya koyar bisa ga fahimta ta gari ya samu littafin Hisnul Muslim. Littafin Hisnul Muslim cikin ikon Allah wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban, an fassara shi da Turanci, an fassara shi cikin harshen Hausa. Dan uwa abokinmu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa, akwai shi kuma cikin harshen Turanci. Hisnul Muslim hadisan da ke ciki duk tattattun hadisai ne, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai nafilfili ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi ya yi a gaba daya awa 24 da kake da shi tsakanin dare zuwa rana, rana zuwa dare dinka, da haka wannan ya kamata mutum ya lazunta. Amma irin waɗannan duk ƴan kasuwa ne kawai suke buga sadan su ci kuɗin mutane, su zo su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzon Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi. Kaga bai kamata mutum ya yi wa Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba, mutum ya yi wa manzon Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba. Wannan nafiloli 50 galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da ƙarairayi marasa tushi. Akwai ayoyi, aya ce ta Alkur'ani amma mahallin da aka sa ta sai ka samu ba inda ya dace a sa ta bane, shi kawai ya ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa. Yawanci yan zubbu ne suke, Allah ya rufa mana asiri. Mai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake binta bashin kuɗi, sai take binta bashin kuɗi sai jin kirin biya bai biya ta ba, sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar, a sakamakon haka shi kuma sai kai ta ƙara kotu sai ranta ya ɓaci, sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa yayin da na haifo shi da sai in zauna a kan shi in murƙushe shi, wato ta kashe shi kenan. Shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan ko kuma yaya abin yake? Yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa. Wannan shi ne abin da ake kira uququl walidain, wato kaiwa makwara kenan ta saba ma iyaye. Wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cikin dukkan mutanen duniya wane ne yafi haƙƙi a kaina na in kyautata masa? Manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace mahaifiyarka. Sannan wa? Yace mahaifiyarka. Sannan wa? Yace sannan mahaifinka. Wannan hadisi sai ya nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayan su su biyan, sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya yafi girma sama da haƙƙin mahaifi, domin manzon Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi. Sannan kuma da hadisin matar da suka rabu tsakaninta da mijinta, kuma sai ya zanto akwai yaro a tsakaninsu, sai mijin ya zo zai kwace ɗan, sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan yaron da yake hannuna cikina shi ne jakar da ke ɗauke da shi, cinyata ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa, nono na shi ne abin shansa. Yanzu mun rabu da mahaifinsa, ya zo kuma zai kwace shi, wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba bai da ko ɗaya a ciki. Ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara, ya hana ta barci, ta yi amai, ta yi ta fama da magwas, ta yi ta fama da ciwon ciki, duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci, sai in ya ga dama ya ce mata sannu. Sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba. Sannan kuma a tsakankanin kafadarta da hakarkarinta da kirjinta yake kaiwa ya komo, tana tallafa da shi koyaushe ko lokacin da yake barci ko a farke. Ta ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa, sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, ke kika fi cancanta ki rike ɗanki matuƙar ba aure kika yi ba. Wannan duk sai ya nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa a kan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare. A nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne, ko shakka babu wannan abin da yayi ya bijirewa mahaifiya, ya yi mata tawaye, ya yi rashin mutunci, ya yi rashin kirki na ƙarshe. Wannan shi ne makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa, kuma halin da yake ciki. tace amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa. Sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki, ce kika fi cancanta ki rike ɗanki matukar ba aure kika yi ba. Wannan duk sai nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa akan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta a waɗansu wurare. A nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne, ko shakka babu wannan abin da ya bijirewa mahaifiya, ya yi mata tawaye, ya yi rashin mutunci, ya yi rashin kirki na ƙarshe. Wannan shi ne makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa. Kuma halin da yake ciki, wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba, kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu Ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira a kansu. Abu biyu, zalunci da kuma saba ma iyaye, Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kama mutum. Tun daga nan gidan duniya ake fara yi wa mutum bala'i kafin a je can. Koda mahaifinka sun ce Allah tsine, koda basu ce ba, koda sun ce Allah wadai, ko sun yi shiru basu ce ba, Ubangiji ta'ala ba zai kyale abin a haka ba. Saboda haka shawarar da muke baiwa wannan da tun da yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji, lallai ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta. Yayi kokarin rubanya ayyuka na da'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da ya tsakaninsa da ita. Don kai da abinda ka mallaka menene kai ballantana kuma wai harka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai kara, ya kai mahaifiyarsa kara kotu, a wannan rashin mutunci ne. To yaje sai ai mata me? Idan alƙalin yace na ara maka alƙalancin tsawon awa daya, zama kai ne mai kara kuma kai ne alƙali, sai kai mata me? Ka daure ta ko kai me? Don babu yanda za ka kai mutum kara kotu ka ce so kake, a ce an yafe masa. In yafe ya kake so ai sai ka yafe tun daga gida, baka bukatar zuwa kotu. Duk wanda kake kara kotu so kake a ce mutuncinsa, so kake a daure shi. To ba sai ka daure ta ba a gida tun da dai rashin mutuncin ka iya? Saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa, ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafararta. Ka kafa kwamitin abokananka su je su lallashe ta. Sannan ba wannan kadai ba, ka ribanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin. Ka koma zuwa ga Ubangijinka cikin wannan wata mai alfarma, ka yawaita sadaka, ka yawaita qiyamul layli, ka yawaita karatun alqur'ani, ka yawaita istighfari, ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai. Amma matukar ka yadda ka mutu a haka, to ana ji maka tsoron cewa to kayan nesa kan da tafarkin manzo Allah, kuma kayan nesa da rahmar Ubangiji. Halin da kake ciki hali ne na Allah wadai, hali ne na tur, hali ne na wus. Saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga Ubangiji, ka gaggauta neman tsira, ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka. Shin akwai maita? Idan akwai maita, wane ne mai? Wannan tambaya tana da matukar muhimmanci. A iyakacin sani na da karamin ilimi na da bincike na, babu wani abu da suna maita a musulunci sai dai tsafi. Amma akwai wani abu da kila mutane na iya kiran shi da suna maita, shine kambun baka, abinda a larabci ake kiran su da suna al'ainu, wanda manzon Allah yayi magana a kansa yace al'ainu haqqun, kambin baka gaske ne. Yadda al'ainu yake ko kambin baka, halitta ce Ubangiji ta'ala ke halittar mutum da ita akan harshensa ko idansa. Wani idan ya ga abu, abin ya burge shi, ya yabe shi ko ya kalli abin kallo na sha'awa, to abin na iya kamuwa da cuta ko yana iya kamuwa da lahani. Da zai da gida ya ce kai wannan gida yayi kyau, to wannan gida na iya tsagewa. Da zai ga mota ya ce kai motar wannan na da kyau, motar nan na iya yin hadari, motar nan na iya faduwa ko wani lahani ya same ta. Da zai ga wani mutum ya ce kai yau na ga wani kyakkyawan mutum, ko yau na ga wata kyakkyawar mace, matan nan ko mutumin nan suna iya kamuwa da cuta, ko mutumin ya fadi, ko ya tuntube ya ci da baka, ko wani abu makamancin haka. Duk wannan yana faruwa a sanadiyar kambin baka ko abin da ake kiran shi da suna al'ainu. Karka manta da cewa yayin da ɗaya daga cikin abubuwan nan suka faru, shi wancan mutum mai kambin baka ba fa da niyya yayi ba, kila ma bai san yayi ba,
shi dai ya ga abin ya burge shi ya faɗa sai hakan ta faru, ya ga abin ya bashi sha'awa sai ya faɗa sai hakan ta faru. Akwai hadisi tabbatacce, ina jin Muwatta ma ya rawaito shi cikin Imam Malik, ya rawaito shi cikin Muwatta, hadisin Sahal ibn Hunay, ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kwaɓe yana yin wanka sai ɗaya daga cikin sahabbai ya gan shi, wato sai ya hangi fatar bayansa sai ce, kai tunda nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawar fata ba irin wannan, ban taɓa ganin wanda Allah ya baiwa fatar baya mai kyau ba irin wannan. Nan take kawai sai mutumin ya faɗi, shi wanda aka yi baɗin sai ya faɗi, sai aka ɗauko shi aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aka faɗa wa manzon Allah abin da ya faru. Sai manzon Allah ya ce, alama yaktulu ba'dukum ba'da, dan mai sashin ku zai kashe sashi. Sai ce manzon Allah, ba ku wani abin da nayi, ni kawai na ga fatar shi ta burge ni sai na faɗa, sai kawai ya faɗi. Sai manzon Allah ce, da fatar jikin shi ta burge ka, dan mai ba za ka ce ba Allah ya yi albarka, da ka ce Allah ya yi albarka mana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarci wancan bawan Allah ya yi alwala, aka tara ruwan alwalarsa aka yayyafawa wancan sai ya tashi. To daga nan gurin sai malamai suka ce, akan magance kambin baka ta ɗaya daga cikin hanyoyi kamar haka. Na farko, ko dai a sa shi mutumin da yake da kambin baka ɗin nan ya yi wanka, a tara ruwan da ya yi wanka a cikin wata roba ko cikin wani mazubi ko wata kwantena, sai a yayyafawa mutumin da ya kamu da cutar ko lahani, da izinin Ubangiji zai tashi. Ko a sa ya yi alwala, ya wanke dukkan ba alwalarsa, a tara ruwan sai a yayyafa masa zai tashi. Ko bayan an sa ya yi alwala, sai a sa ya kwaɓe kayansa da yake jikinsa, sai a birkita su baibai, sai a tsoma su a cikin ruwa, sai a matse. To wannan ruwan sai a yayyafa wa shi wanda abin ya faru gare shi, to zai tashi da izinin Ubangiji. To wannan shi ne maganin kambin baka. Sannan akwai rigakafin kambin bakan. Rigakafin kambin bakan ga mutumin da ya san yana da kambin baka, idan ya ga abu ya burge shi, to sai ya roƙan wa abin albarka, ya ce, kai Allah sanya albarka, wane gaskiya motarka ta yi kyau, kai wane Allah sanya albarka, na ga gidanka ya yi kyau. To wannan Allah sanya albarka ɗin sai ta zama rigakafi na yadda gidan ba zai kamu da lahani ba, motar ba za ta kamu da lahani ba. Kai wane Allah ya albarka, Ubangiji ya maka kiran jiki. To babu yanda za a iya kamu da wata cuta sakamakon ka ce Allah ya maka kiran jiki, kai wanda kyakkyawa ce ke, Allah ya miki albarka kyakkyawa ce ke, ba za ta kamu da wani abu ba, ko da kana da kambin baka, wannan Allah ya yi albarka ɗin da ka ce. Ina da kila shi ne sirrin da ya sa a ƙasar Hausa ake cewa tabarakallah. Idan ka kalli kilar zancen kila daga tabarakallahu ne, tabarakallah. Idan an ga jariri sai a ce tabarakallah, yaron yana da kyau. Kila dan maganin baki ko dan maganin kambin baka. Shi dai wannan al'aini shi ne ake kira baki ko mu ce kambin baka. To sai Bahaushe ya ce maganin baki, galibi an fi faɗar baki sama da kambin baka. To duk wanda yake da kambin baka ko yake da baki, wannan ba laifinsa bane ba, halitta ne Allah ya halicce shi akan haka, kuma ba maita bace ba, kuma ba da nire cutar da kai yake ba, kuma hasali idan ya yabe ka ka faɗi, shi baya amfanuwa da komai, ba wani ɗanɗano da yake ji akan harshensa, ba wani jarɗi, dan yana jin yunwa baya daina jin yunwar dan ka faɗi, dan yana jin kishirwa baya daina ji, ba kamar maye ba da ake cewa ya shukurwa yayi kaza yayi kaza. Wannan matsafa ne, mayu matsafa ne. Dan haka a gane bambanci tsakanin mayu da kuma masu kambin baka. Masu kambin baka halitta ce, Allah ya halicce su da ita, amma shi ko maye tsafi ne suke. Dan maye za ka ga yanzu nan ya ce a ajiye kankana ko a ajiye gwanda, tsakaninka da ita kamar nan da inda kyamarar nan take ko nan da kofar masallacin nan, yana daga nan gurin sai ya ga yana cin gwandar, ga gwandar can a bakin masallaci, sai ya ga yana motsa bakinsa sai ya furzar da kwallon gwanda, ya furza bakinsa ya furzar da kwallon wato kankana. Kafin a jima inda za ka je ka buga wannan kankana ɗin, sai ga babu komai a ciki, kawai sai kwamsa, sai ɓawo sai kewaye da ita, duk ya ce ai ka ga wannan maye ne. Abin nufi dai matsafi ne, wannan tsafi ne, ba wai halitta ce Allah ya halitta dan adam akan haka ba. Allah ta fuskar halitta bai halitta dan adam da wannan ikon da wannan kudurar ba, sai dai in dan adam yana yin amfani da aljanu ko kace yana yin amfani da rauhanai ko kace yana amfani da mutanen boye, duk abu ɗaya ne kawai, wani badda sawo ne Hausawa suke a ce rauhanai, mutanen boye, wacece wacece, kawai a madana a ce matsafi. matsafi kawai matsafi yana amfani da aljanu to wannan kuma kaga ai haramun ne tunda an ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata babu yanda za a yi mai tsafi ya tsira ta ko ina ya zo mai tsafi ba zai tsira ba da haka tsafi haramun ne tsafi na kai mutane zuwa ga kafirci wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba sa koyawa wani sihiri har sai sun ce da shi kaji ka sani cewa mu dinnan da kaga muna yin sihiri fitna ce jarraba ce daga Ubangiji fala takfur kada ka kafirta abin nufi kada ka koyi sihiri domin sihiri kafirci ne wala kad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq su sun sani dukkan wanda ya koyi sihiri ko yake yin sihiri ko yake yin tsafi baya da rabo a lahira wanda ko aka ce baya da rabo a lahira ma na kafiri kenan ba musulmi bane ba kenan wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun sai kuma Allah ce walau annahum amanu ina ma a ce sun yi imani ashe da suka yi tsafi ba su da imani walau annahum amanu wattaqu la masibatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun da haka dai sihiri daban kambin baka daban kada a ga wani da kambin baka a ce masa mai a tsane shi a jefe shi a kore shi daga cikin dangi a ce masa kaza ko a ce dangin gidansu mayu ne ba za a aura a gidansu ba duk waɗannan al'adu ne namu da gargajiya irin tamu a hakikanin gaskiya kambin baka halitta ne ko manzon Allah ya faɗa ya ce al'ainu haqqun kambin baka gaske ne haka Allah yake halittar mutum da shi mutum babu yadda iyayen Allah ya halicce shi akan wannan sannan kuma ba da niyyarsa bane ba da san shi bane abin yake faru ina fatan mun fahimci wannan ko wata baiwar Allah ce take cewa rabuwa suke ita da mijinta sai kuma Ubangiji ta'ala ya sa take tsananin san shi san da take jin cewa in dai ba su koma ba kila za ta iya mutuwa don kun koma ba din ma mutuwa dai zaki ko ba dole ko ba dole ba amma dai na yadda na tausaya miki kwarai da gaske halin da kike ciki kuma tace shi din ma yana matukar santa to amma kuma waɗansu matsaloli sun zo sun hana auren ya koma dan haka tayi mun magiya tace dan Allah ta lana ta wannan kalmar in roki arzikin ku da alfarmar ku ku masu sauraron wannan tafsiri ku da kuke kallo na yanzu da waɗanda za su ji ko a radio da talabijin dan Allah ku sa ta a cikin addu'a Ubangiji ta'ala ya bada iko Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya sa auren su ya koma ita da mijinta Allah ya mayar da su ita da mijinta Allah ya ba su zaman lafiya ita da mijinta Allah ya sulhunta su to kin ji dai na isar da sakonki kuma insha Allah za mu yi miki addu'a a waɗansu lokutan ma banda wannan cikin wannan wata mai alfarma akwai tambayoyi da dama da yan uwa suka rubuta har ba na iya karanta su sai dai galibin su akwai maimai da yawa kan tambayoyin da mun ansa irin su bara waɗansu kuma ina bibitan waɗansu karatuttukan da ake yi a nan an yi wa waɗansu malamai su don haka ba na son in yi ta ansa tambayoyin da an yi wa waɗansu malamai duk tambayar da na farga cewa wani malami ya ansa ta ba zan ansa ta ba don na san tone-tone ne irin naku amma tambayar na fahimci cewa tambaya ce ta fi sabilillahi to zan ansa ta insha Allah ta'ala mai tambaya yana tambayar cewa yaya ake rabon kwana ne ga mutumin da yake da aure sama da daya shi kuma rabon kwanan dole ne ko mustahabi ne rabon kwana kan dole ne yadda ake rabon kwana kuma shine yadda magidanci ya yarjejeniya shi da iyalinsa asali shi ne kwana ɗaya-ɗaya ka kwana ɗaya a can ka kwana ɗaya a can ba ka ɗorawa a kan kwana ɗaya sai da yardar su duka ma'ana sun yadda cewa za ku yi kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya-ɗaya ko wata ɗaya-ɗaya duk yadda kuka yi ya halatta nasi bai kayyade cewa dole kwana biyu za a yi ba ko kwana uku za a yi ba ko hurhudu za a yi ko biyar-biyar za a yi ba nasi ya bayar da dama ne kawai a yi adalci lokacin da aka tashi ka san kwana adalci kuma shine raba daidai idan ka kwana biyu a can ɗakin to ka kwana biyu a can ɗakin to kuma sai ku yarda cewa yaushe ne kwana ke farawa kuma yaushe ne kwana ke karewa kwana na farawa da zaran rana ta faɗi sannan kuma yana karewa 10 na safe lokacin fitar ka office ko kasuwa wato da zaran ka fita office kwanan ya kare kenan lokacin da ka dawo da rana za ka tafi can ɗakin ko kuma za ka sake komawa nan sai in almuru ne ya ƙare wannan yadda dai kuka yarjejeniya bayani ake yi a jabaki a yi wasali kowa ya gane kar a kyale wani abu a cikin rububi ba a gane ba
ko uwar gida bata gane ba ko amarya bata gane ba, wannan shine abin da yake wajibi. Idan ma dare daya kuka ce za ku raba shi gida biyu, karfe 6 na safi na yamma zuwa 12 kana ɗakin amarya, karfe 12 na dare zuwa 6 na safe kana ɗakin uwar gida, ya halatta cikin addinin musulunci. In ba haka kuka ce za ku yi awa 6-6 ya halatta. Babban dai abin da ake so a samu adalci. Sannan lokacin da ake rabon kwana, sai ya kasance mace ta yi tafiya, ta je ta yi sati ko wata ta dawo, to ba a rama mata kwanakinta, ta yi tafiya ita ce ta jefar da kwanakinta, ba a yi mata ramuwa na kwanakinta. Sannan idan miji ya yi tafiya ba tare da kowace ba cikin matansa, to shi ma ba a cewa idan an dawo sai an rama kwanakin da baya nan, sai fa bashin da ya ci kafin ya tafi. Kamar misali, mai ɗaki wanda aka yi masa adireshi na Alif ya je ya kwana ɗaya a ɗakin a madadin kwana biyu, washe gari sai ya yi tafiya, ya je ya sati ko sati biyu wajen tafiya sai ya dawo, to idan ya dawo ba zai tafi ɗakin da yake da adireshin ba'un ba, sai ya koma ɗakin da ke da adireshin Alif ya ƙarasa kwananta na biyu, sannan ya koma ɗakin da ke da adireshin ba'un ya yi mata kwana biyu, sannan ya dawo kuma nan ya kwana biyu, sannan ya je cin ya yi biyu, saboda ya tafi da bashinta na kwana ɗaya. Amma idan misali ya ƙarasa kwana biyu cif sai ya tafi, to kaga lokacin da ya dawo dama bisa ga ka'ida zai tafi ɗakin ba'un ne. Ina fata an fahimta. Idan kuma dama ɗakin ba'un ya kammala kwana biyu ya tafi yana dawowa, to zai tafi ɗakin alifun ne. Wannan shine ka'ida, wannan kuma shine adalci. Ba a cewa idan mutum ya yi tafiya idan ya dawo zai zaɓi ɗakin da ya ga dama ne ya je, wannan ba daidai bane ba. Sannan ba a cewa idan mutum ya yi tafiya zai dawo wadda take dafa abinci a rannan a ɗakin ta zai kwana, ba haka bane ba. Dafa abinci daban, maganar kwana kuma daban, ba su da alaka da juna. Yanzu misali idan kana da mata biyu, waccan gidanta daban, waccan gidanta daban, kowane gida ba ana yin girki ba, kaga rabon kwana daban ai kuma girki daban, kowace tana yin girki a kullun, za ta yi girki don ta ci abinci ko da ko za ta kwana ita kadai ba ka gida, ashe kenan yin abinci ba shine kwana ba. Don waɗansu magidancan sukan yi dabara sai mutum ya yi tafiya, tunda shi ka'ida duk wanda yake da kwana a ɗakinta ita ce take yin girki, yana can yana ta lissafi, yau wance take girki, gobe wance ta fara ta kammala, yau wance take, gobe wance take, sai yau sai fi ranar da wanda yake so take yin girki sai ya dawo daga tafiya, sai yau sayayya da kayan tsaraba da lemo da ayaba da gwanda ya dawo gida kuma da wuri tun da la'asar da magariba da isha'i duk ba zai a masallaci ba a jam'i a ɗaki zai yi su, saboda wance ce, ba zai dawo kuma ranar da wance ce take yin girki ba. Shi ya yi lissafin girki, to ba haka ake yi ba, lissafin rabon kwana ake yi. Wannan adalcin ya zama wajibi. Sannan idan mace ta haihu ana iya yin rabon kwana da ita ko da ta haihu, sannan in ba ta da lafiya ana rabon kwana da ita ko da ba ta da lafiya, ba ka cewa ba a rabon kwana da ita, sai dai ka nemi alfarma. Ba ta da lafiya, kai kuma kana da sha'awar mace a yau, ita kuma ba ta da lafiya, ba za ta iya ansa bukatar ka ba, to shikenan sai ta baka dama da izininta ka je ɗaya ɗakin, ba haka kawai kai ne za ka yanke ka tafi ba. A'a, ta haihu tana jego tana fama da jariri yana ta kuka, sai ka je ɗakin a yi kukan kai ma ka ji, ba inda za a yi ka je can ɗakin sai da izininta. In ita ce ta ce je ka kwana a can ba komai na yafi, har sai bayan na gama kwanakin jego ka dawo, wannan ita ce ta yi sadaka tana da lada. Amma in ba haka ba dole ne a raba kwana da ita, ka zo kwana biyun nan ko baka komai kana nan dai a wannan ɗaki. Wannan ka'ida kenan ta addinin musulunci. Za mu ga wannan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin cutar ajali, ba ya da lafiya asali ba, sai an ɗauke shi daga nan ɗakin a kai shi can ɗakin, amma raban kwana yake yi. Ranan da ya ƙare nan ɗakin a ɗauke shi a kai shi can ɗakin, ranan da ya ƙare nan ɗakin ba komai yake ba, ba ya da lafiya ba. Haki da kai shi ya tara matansa ya ce ina neman alfarma, ku yi min alfarma in zauna a yi jiyata a ɗakin Aisha. Kun yadda? Suka ce mun yadda. Sannan suka yafe suka ce sun haƙura ya zauna a ɗakin Ummu da Aisha, a nan ya cika Allah ya karɓi rayuwar shi. tare da cewa Ubangiji ta'ala ya bashi dama turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha, lissafa wadda kaga dama da ita ka jinkirta wadda kaga damar ka jinkirta, ma'ana ka raba wadda kaga dama ka kiraba wadda kaga dama da ita, in ya ga dama ya raban kwana, in ya ga dama ya kiraba kwana, an bashi dama. Amma tare da haka yake raba kwana, tare da haka baya da lafiya har sai da ya nemi izinin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya koya mana adalci. Dan haka ya ƴan uwa, raban kwana a tsakankanin matan mu wajibi ne. An sani cewa ba yanda za a yi soyayya su ta zama daya a cikin zuciya, wannan Allah ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law haratum fala tamilu kullal mayli fatazruha kal mu'allaqa, ba yanda za a yi ka daidaita san su daya a cikin zuciyarka. To amma dai a aikace ya kamata kai komai ya zama daya, yadda zaka je ɗakin wannan ka zauna ai hira da kai, ka je ɗakin wannan ai hira da kai, yadda zaka je nan ka saki fuska nan ma ka saki fuska, yadda zaka je nan ka ci abinci nan ma ka ci abinci, yadda zaka je nan duk komai ya zanto. Amma Allah ya sani a zuciyarka kafi son wance, wannan babu wanda ya sani da kai sai Ubangijinka, babu wanda ya sani da kai sai Ubangijinka. Amma a aikace kowace gani take ita kafi son, amma wato ainihin kai a zuciyarka ka riga ka san wanda kafi so. To wannan adalci shine abin da yake wajibi. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace al-muqsituna ala manabir min nur, waɗanda suke adalci za a tura su akan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama. Sai fasara suwaye masu wannan adalci, sai ce humul ladina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim wa ma walu, sune waɗanda suke yin adalci a hukunci, in alkalai ne a kotu ko in masu mulki ne a masarautarsu, sune kuma wanda suke yin adalci a matansu, iyalansu, kuma sune suke yin adalci akan dukkan amanan da aka danka a hannunsu. To irin waɗannan mutane suna kan wani tudu na haske a ranar tashin kiyama, suna da wata falala wanda duk ke farfajiyar kiyama yana hango su saboda an ɗora su akan wani tudu na haske. To kaga ba ƙaramin aiki bane ba. Allah ba mu ikon yin adalci. Jiya na kawo tambayoyi guda biyu a cikin karatu. Tambaya ta farko, wace aljanna ce Annabi Adam alaihi salam ya shiga ciki kafin a sauko da shi a nan ban ƙasa? Tambaya ta biyu, yaya aka yi Iblis ya saɗa ɗa ya je ya same shi har ya yi masa waswasi? To malamai sun yi saɓani dangane da aljannar da Annabi Adam ya samu kansa ciki. Waɗansu malamai suka ce a nan gidan duniya ne, don da tun karan fari Ubangiji ta'ala ya ce وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض في الأرض يتي زن سني حليفة أبنك سابيتي زن سني حليفة الجنة ما كنبا ما جنر دا ما أنكيش الجنة ودك تنسى ما أنم بنك سايتي ستتي الجنة تنين جدن دونيا با الجنة دزاء شغلان اللاهرة با دومان الجنة اللاهرة إدان أين شغا بازاء في تبا الجنة اللاهرة با أبكين تكي أتكين تبا داموا لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين waɗanda za su shiga cikin aljanna babu wani abin damuwa da yake damun su a ciki, sannan kuma ba a fitar da su idan sun shiga ciki. Sannan an kiraye ta jannatul khuldi, qul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun, an kiraye ta cewa jannatu adanin, an kiraye ta maqamu sidiqin, an kiraye ta maq'adi sidiqin fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Dukan waɗannan sunaye na nuna cewa idan mutum ya shiga babu yanda za a yi a fitar da shi, ya za a yi kuma a ce ya shiga ya fita inda ita din ce, haka waɗansu malamai suka ce. To amma waɗansu malaman kuma suka ce ita ce lalle waccan aljannar ce. Dalilin su akan cewa waccan aljannar ce, suka ce akwai hadisi cikin Sahih Muslim, ingantaccen hadisi, bayan an riga an gama hisabi mutane za su shiga aljanna, an je kofar aljanna an tsaya ana neman wa zai fara shiga kofar a rufe, sai mutane su garzayo wajen Annabi Adam dukkan mummunai su ce ya abana Adam istaftih lana bab aljanna, nema a bude mana kofar aljanna. Sai Annabi Adam ya kalli mummunai gaba daya yace wa hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum, yauda can waye fitar da ku daga cikin aljannar in ba dan kuskuren babanku Adam din ba? Ma'ana wanda kuskuren sai fitar da ku, yanzu kuma shine zai zo sai a bude muku kofar? Ba ni ne nake da matsayin in sa a fara bude kofar ba, sai dai ku nemo Muhammad. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sai ya kwankwasa kofa, idan ya kwankwasa kofa sai mala'ika ya ce man, sai ya ce ana Muhammad. ce ni ne Muhammad, sai ce duka umarna Allah naftaha li ahadin qablak, dama kai aka yi mana umarnin kar mu budewa kowa kafin ka, sai a bude sai ya fara shiga sauran annaba su bi shi, sannan kuma mu bi shi insha Allah. Kaga anan gurin mahallu shahida cikin hadisin annaba Adam zai ce hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum Adam, yo me fitar da ku daga cikin badan kuskuren shi, akhrajakum minha, kaga ita wannan aljannar ke. Ina fata an fahimta, kaga wannan ya nuna cewa lalle ita ce dai wannan aljanna da ake magana. Sannan kuma da nassin alqur'ani, duk lokacin da aka ce aljanna a cikin alqur'ani, to ana nufin dai ita waccan aljanna ta sama, in ba an samu wata karina da ta kautar da ita ba zuwa ga wata aljannar daban, kamar inda Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin, nan mun samu karina an ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati, sai wannan karina ta nuna wata aljanna ce daban da ke nan kasa, ba waccan ta sama ba, amma duk inda aka ce aljanna ya nuna a sama take. Sannan da aka ce ihbitu minha, ba a kiran alhubutu a cikin larabci sai in saukowa ne daga wani wuri madaukaki zuwa wani wuri wanda yake na kasa, aljanna kuma dama can a can sama take, wato kenan a sauko zuwa kasa. Sannan kuma da aka sauko da shi zuwa kasa, sai aka ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna, da dai sauran dalilai masu dimbin yawa wanda suke da su, wanda suke kafa hujja akan cewa waccan aljanna ake nufi. Ya rage nan ce ah, to idan ita ake nufi, idan waccan aljannar ake nufi, ta yaya aka yi Iblis zai je faɗa masa, ya je jefa masa waswasi bayan an kore shi daga ciki? Suka ce kore shi daga ciki baya hana Ubangiji Ta'ala ya bashi tasirin hawa sama, dab da kofar koda bai shiga ciki ba, kuma ya jefa masa waswasi, irin yadda Ubangiji Ta'ala ya ba da ikon hawa sama ga shaitanu kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su rinka sato maganganun mala'iku a sama, wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihabar rasada, tunda har aljanu kanana wanda ba su kai Iblis fitina ba suna hawa sama su sato maganar mala'iku, wannan ba zai hana ba Iblis da yafi su kangarewa ya ƙetare can sama da inda suka je, ya sato maganar annabi Adam ko ya jefa masa waswasi, ba dai take shiga ba, amma ya je kusa da dab da wajen, ta wata hanya ya je Ubangiji Ta'ala ne ya kaddara masa zuwa don ya jarrabi annabi Adam alaihi salam don wata hikima da suke ɓoyayya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ba ta fahimta, wanda da yake son ƙarin bayani a cikin waɗannan baje kolin wannan dalilai sai ya duba littafin Ibn al-Qayyim Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, ya tattara dalilan bangalori guda biyu wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza, da amsoshin bangalori guda biyu akan junansu, banda shi kuma da sauran waɗansu littattafai na aqida. Mutumin da ya zo masallaci, sallah masallaci ya cika bai samu waje ba sai a daman liman, to idan ya tsaya a daman da liman, suka jera da liman suka yi sallah, sallah su tayi ko ba tayi ba? Amsa, sallah su tayi. Wannan tambaya ta biyu yana tambaya dangane da zagaye alqur'ani, kamar a ce an yi sata ko an yi wani abu na rashin gaskiya a zuwa ce a zagaye alqur'ani, wannan tsubbu ne bai halatta ba. Yana tambaya ne dangane da halaccin kyamaci ta tafi makaranta daga nan Najeriya zuwa wata kasa ta waje, kyamaci baliga yar shekara 16 ta je ta zauna har sai ta kammala karatu ta dawo, ta tafi Amerika ko ta tafi Ingila ko ta tafi wata kasa daga cikin kasashen Turai, ya halatta ko bai halatta ba? Mai tambayar yace yayi wannan tambayar ne saboda scholarship da wata kasa daga cikin kasashen waje take bayarwa ta hanyar ƴan basi ɗinta da ƴan mata, waɗanda kuma ana bayarwa ga galibi yara ƙanana ƴan makarantun secondary, har ma a nan jihar Borno an bayar. Menene halitta haka ko rashin halacci? Ta kada ta addinin musulunci bai halatta ba, domin tafiyar mace ba wai daga nan Najeriya, ba wai daga Borno zuwa Amerika ko Ingila ba, daga Borno ya mace ta tashi daga garin Maiduguri ta tafi da maturu, haramun ne dole sai da muharrami, wannan tana daga nan gurin ta tafi Ingila, daga nan ta tafi Kano, daga Kano ta ce za ta je Abuja, daga Abuja ta ce za ta je Kano, daga Kano zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Kano, dukan waɗannan ya saba addinin musulunci. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dhu mahram, kada mace ta ce za ta yi tafiya dole sai tare da ita akwai muharrami, matukar mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba to bai halatta ba. Don haka sai a shawarci su waɗannan ƙasashe idan za su bayar da scholarship ga ɗaya mace to sai su bayar tare da wanta ko ƙaninta su tafi tare. Ko kuma idan mai aure ce su ba ta ita da mijinta su tafi tare. In wannan gata suke so su yi mana kenan to ya kamata su kawo mana tsarin da bai ci karo da addininmu ba, bai ci karo da al'adunmu ba. Amma ni na tabbatar babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turai da za ta kawo mana wani tsari na tallafin ilimi haka kawai don suna jin tausayinmu. Galibi sukan yi ne domin su rusa tarbiyyarmu. Sukan so su ɗauki waɗannan yara masu ƙananan shekaru wanda ƙwaƙwalwarsu take empty babu komai a ciki. Galibi ba su shiga sun samu koyarwar addini ba. Sai a je a wanke ƙwaƙwalansu. Ba wai takaitaccen ilimi na zamani ɗin ma za a ba su ba, a'a ƙoƙarin nusa tarbiyyarsu ta addini da tusa musu cewa wato ainihin ci gaban ɗan adam ya tattara ne ga yadda ya bi salon rayuwa irin na Turai ko na Amurka, ta yadda mutum zai fito na fito da addini, musamman addinin Allah, addinin musulunci. Har sai mutum ya yi wa musulunci tawaye sannan ya zama wayayye, ya zama ɗan birni, ya zama ya san ya kamata. Galibin abin da suke koya mutum kenan. Sai su dawo da shi gida ya zanto bayan ya watsi ya lalace, ya zanto ba zai amfani mutane ba. Idan saboda haka ya kamata a yi hatsara. Galibi irin waɗanda ake ɗauka ko da na dama waɗanda ake ganin sun girma, waɗanda suke zuwa waje ya su yi karatu, da wuya mutum ya je ya dawo lafiya. Da wuya ka ga mutum ya je ya zauna musamman a ƙasashen da suka fi tsarewa, wai ya je kammala karatu ya dawo gida lami lafiya. A cikin goma da wuya ka samu guda biyu waɗanda suke tsira. Wannan tsare mu, saboda haka wannan ya kamata mu yi abin nan. Kuma yadda kuɗin da Najeriya take da shi a halin yanzu, wallahi ya kai matsayin in za a kashe kuɗi ta hanyar ilimi ba mu buƙatar wani tallafin ilimi daga Amerika ko Ingila ko wata Belgium ko wata ƙasa ta waje. Amma saboda mulki na zalunci, mulki na danniya, mulki na murtiya, shi yasa gaba ɗaya harkar ilimin mu ta lalace tun daga mataki na primary har zuwa mataki na university, komai lalace. Dan talaka yau yana ji yana gani ga university a garinsu ta fi ƙarfinsa, ga shi yana da qualification mai kyau da secondary din da ya kammala, amma university ta fi ƙarfin shi saboda an riga an tsawwala kuɗi na registration ga ɗalibin da yake son shiga university. Kai ka samu admission din ma sai ka kama kafa, sai kin kama kafa, sai ka ga wani, sai kin ga wani. Wannan shine babbar musibar da muke ciki a Najeriya. To babu yanda za a yi fitar daga cikin wannan matsala sai ranar da Ubangiji ta Allah ya arzuta mu da shugabanni na gari masu kishin kansu, masu kishin al'umma su, masu kishin kasar su. Amma in ba haka ba to tsuguna ba ta kare ba, wai an sayar da akuya an sai biri. In so ake a huta to hutun ba zai samu ba kenan. Wannan mai tambayar yana tambaya dangane da al-istimna. Al-istimna shine mutum ya rinka wasa da gabansa har ya fitar da mani. Ya yi tambayar ne cewa gwauranci ke damunsa, shi kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina. To hakan da yake yana da laifi ko baya da laifi? Na sha amsa wannan tambaya a lokuta daban-daban. Akwai malaman da suke ba da uzurin cewa idan mutum ya yi ne don saboda gwauranci na damunsa, sannan kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina, ba wata kafa da zai iya magance hakan sai dai ya yi istimna'i, ya yi wasa da gabansa har mani ya fita, ya dan samu sauki. Yin wannan sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya cikin wata uku suka ce babu laifi. Akwai fuqahaun da suka faɗi haka. Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin Qurtubi, cikin tafsirin suratul mu'minun, idan mutum ya duba akwai malamai da suka tafi kan wannan matafiya. Amma galibin malamai suka ce a'a, duk mutumin da haka ya ƙetare dokar Ubangiji domin ya shiga faɗin ma'anar faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun, domin wara'a zalika ya zanto abin da ya biyo bayan abin da ba matar aure ba, ba ko mace ku yanga wadda take halattacciya a musulunci ba. Duk mutumin da ya nemi ya biya buƙatarsa, ya ɗaukewa kansa kewa da sha'awar ya mace ba ta hanyar matar aure ba, ba ta hanyar ku yanga baiwa shar'antacciya a musulunci ba, to ya zama fa ulaika humul aduna kenan, ya zama cikin wanda suka ƙetare iyakar Ubangiji. Da haka sai mutum ya yi iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa bai faɗa cikin hakan ba. Idan mutum ya faɗa cikin hakan ba ka cewa laifin da ya yi daidai yake da zina, sai an yi masa haddi, ko ka kawo waɗansu hadisai irin waɗanda ake kawowa cewa dukkan mutumin da yake istimna'i zai tashi hannunsa da ciki ranar tashin kiyama. Waɗannan da hadisan ƙarya ne, ba su da asali, ba su daga asali daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai al-istimna mafi kyau shi ne mutum ya nisance shi. Idan mutum ya faɗa a ciki ne ba Allah ya tsare da shi daga ciki, kuma shi wannan da yake fama da gwauranci muna fatan Ubangiji ya bashi dama ya aure ya huta da wannan mazubin. wannan na tambaya dangane da auren yarinya wadda ba ta da mahaifi. Abin nufi ya ce ba ta da uba, ya halatta mutum ya aure ta gashi ta girma ta zama budurwa amma ba ta da uba, an same ta ba ta hanyar aure ba, ya halatta aure ta. Wanda zai idan ka ce bai halatta aure ta ba sai ta yaya, sai ta zauna ba aure, sai ta tafi ta yi zauna? Ya halatta aure ta, ya halatta aure ta, domin idan ba aure ta bai ta kuma ta yaya kenan. Abinda malamai suke cewa shi ne lokacin da ka tashi aurenta, to ya kamata kai wanda zaka aure ta ya kasance cewa ka nesanta daga inda aka san tarihinta. Ita ma kanta ya kamata a nesantar da ita daga inda tarihinta yake. Domin idan a nan garin aka santa a unguwa kaza, sai ta tashi daga nan garin ta koma wani gari inda ba a santa ba, shikenan sai wani ya aure ta bai san kowa ce ce bai san tarihin kaza 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 ba. Ina ma shakinta wallahi baya nan kowa ya mutu. Ina fata an bayyana. Ma'ana dai a dai wata dabara da za a koyi ko ba haka ba, ko kuma shi mai auren a faɗa masa wannan baiwar Allah akwai matsala kaza kaza, dan ma dai mutuniyar kirki ce, ya halitta mutum ya aure ta wannan matsayin. Kuma irin wannan wanda zai aure ta shine mutumin da yake da kishin addini, ya san kimar hakan a musulunci. Domin idan wani wanda baya da kishin addini ko bai san addini bai aure ta, to da tayi masa laifi sai ya zage ta da wannan abin da ya sani na tarihinta, to wannan sai ya karya mata zuciya. Kila wannan na iya bayuwa zuwa ga ita ma kuma ta koma ta je ta shiga hanyar sashen ci, wanda kuma wannan ka taimaka wajen ita kuma ta koma cikin farda, wanda kamata ya ka tsare mata addinin ka cece ta. Musamman in ta zama mutuniyar kirki, musamman in ta zamanto ta gari, musamman in ta zamanto mai ilimi mai tsoron Allah mai takawa, shikenan wannan abin da iyayen ta suka yi wannan bai shafe ta ba. Wala taziru wazratun wizra ukhra, wata rai ba ta daukan laifin wata rai. Wannan kuma yace idan mutum yace zai aure mace kirista, to waye zai zama alwalinta? A babanta mana ba kike zaka aure kirista ba ko bayahudiya, shikenan babanta ne zai zama alwalinta. Ana magana akan alwali musulmi idan ana magana akan matar da za a aurar musulma ce, ba shi yiwa mu ba ta alwali ne arne sai mu san musulmi. Ko da yake wani ya rubuta takarda na cewa adana cewa arne wai kalmar ta yi kaushi da yawa, Ubangiji ya ce wali yajidu fikum
gilza,
ku kara samu ji wali yajidu fikum gilza. To gilza din wannan wani nau'i ne na gilza, ma'ana idan mutum shi kenan dai. A takaice dai abinda nake so in ce a nan gurin shi ne mahaifinta shi ne zai zama alwalinta. Idan ita kirista ce, ya halatta musulmi ya auri kirista ko ba yahudiya don tana cikin ahlul kitab. An gane ku? Wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhizi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda sura ce madaniyya, ta zama hujja akan halaccin cin yanka wanda ahlul kitab suka yi, ko kirista ko bai hude in yanka dabba, dabbar da zama can halal ce a wurinmu. To ya halatta ce, na ce in yanka dabba, dabbar da zama can mai keke halal ce a wurinmu. Domin idan ya yanka alade, alade dama halal ne a wurin? In ya yanka wa gunki, abinda aka yanka wa gunki dama can halal ne a wurin? Yanzu ko limamin juma'a ya yanka dan gunki, ya halatta mu ci? To a sai dama sai in dama can dabbar halal ce a wurinmu. Yawwa, saboda haka mahaifinta sai ya zama shine alwalinta, wannan babu laifi a kai. Mai tambaya ta ƙarshe yana cewa dangane da abin da ya shi, wata ce mijinta ya sake ta saki uku, to kuma sai ta zo ta zauna a gidan wai za ta yi idda. Kaga dai ka ka'ida idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban mabambanta juna, ba dama ta zauna a gidan ta yi idda, za ta tafi gidansu ne kai tsaye. To sai ta zauna a gidan za ta yi idda. To bayan kuma ta kammala idda, kuma shikenan sai a ga sun ci gaba da zama kuma a haka. Tun ba a rabon kwana da ita sai ya ga ana rabon kwana da ita, a ga ana rabon girki da ita. Idan mijin ya yi tafiyarsa wani gari don waɗansu harkokinsa, ita ma sai ta tafiyarsa. In ya dawo ita ma kuma sai ta dawo. In ya tafi baya nan wani lokaci sai waɗansu mazaje su rinka zuwa ɗakinta, kuma idan ɗaya kishiyar ta ji wai kishiyar ta ce wannan fasuwa ya sai ta ce ƴan uwanta ne, to wannan ya halatta ci gaba da zama da su a haka? Hakikanin gaskiya wannan wasa kenan da addini, domin duk mutumin da ya saki mace saki uku ba shi halatta ya sake zama da ita hatta tanki hasaljan gaira har sai ta auri wani namijin daban kafin ta dawo gidan wannan na farko. Kuma yanzu ta zo ta zauna a gidansa, yanzu shi da kanshi ya san ba aure suke ba, ita ta san ba aure suke ba, shi ya sani. Da haka wannan zaman da suke zama ne na haramci. Wannan matarsa da suke tare ya kamata ta tursasa shi ya kori wannan, ko kuma ita ta nemi saki. Dan ya zama zama na shirme kenan. Yanzu menene kima ta da wacce har araba kwana da su, har araba girki da su? Wannan ya zama wasa da addini, wasa da addini kwarai da gaske. Ta kai shi kara kotun addinin Musulunci. Kaga wannan shine amfanin in ana aiki da addinin Musulunci. Idan aka kai kara kotun addinin Musulunci sai a kira shi a hore shi, ai masa hukuncin da ya dace da shi. Amma ne ya zama wasa da addinin Musulunci. Allah tsare mu, Allah tsare mana addinin mu.
Ba da ansa takaitacciya guda daya, shine wani bawan Allah ya rubuto ansa yake bayarwa game da wanda ya rubuto takarda kwanakin baya, kwana biyu ko uku, wanda yake cewa menene dalilin da yasa ya ga galibin mahalarta wannan karatu matasa ne ko yara ne ko samari ne. To a wancan lokaci mun bashi ansa da cewa abinda idan sa ya gani kenan, wanda kyamara ta iya daukowa, wato mutanen da ke cikin masallacin nan wanda ba su wuce kashi daya cikin hudu, kila ma daya cikin biyar na adadin masu halartar wannan karatu, wanda galibin su suna waje, kuma galibin su akwai dattijai, akwai ma'aikata, amma galibin matasa su suka fi zuwa da wuri. Wannan shine dalili. Sai wani ya ce to an samu da za a bashi akan wannan, galibin mabiya annabawa matasa ne, haka yake. Yace a ce da shi galibin mabiya annabawa matasa ne. Wannan ko haka ne gaskiya, idan ka duba Anas ibn Malik matashi ne, Usama ibn Zaid matashi ne, Abdullahi dan Umar matashi ne, dukkan su galibi waɗanda suka yi fice cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, imma duna 30 bal hatta duna 20 min abarihim, waɗansu su ba su kai shekaru 30 ba, waɗansu har su ba su kai shekaru 20 ba, wato lokacin da aka yi gwagwarmaya da su ta yaɗa addinin Musulunci. Wannan yana mun wani abu da ya faru lokacin da nake Sudan ƙaro karatu. Juma'a ta farko da zan yi a birnin Khartoum nace a kai ni masallacin Juma'a da ake tsammanin yafi kowanne suka. Sai aka kai ni, kuma na je da wuri. Abinda naje na yi hasashe tsahon farko zuwa na biyu, uku, hudu, biyar, sai naga galibi da tije ne. Tsofaffi irin ma'aikatan nan sun yi ritaya. Waɗansu su ma ba sa iya tashi akan kujerar suke sallah. Galibin matasa suna daga waje, waɗansu su ma a makare suka zo. Nace to hakikanin gaskiya fiuta na addini namu ya fi naku kyau. Nace da limamu, nace mu idan ka je wajenmu za ka samu sahu har zuwa na bakwai duk matasa ne, duk ƴan ƙasar shekaru 30, wanda ke nuna za a daɗe ana yi. Amma ku naku ƴan shekaru 60, ƴan shekaru 70 su ne a masallaci. Abin nufin in suka mutu ba su da halifofi, ko ba haka bane? Kaga hakikanin gaskiya wannan sahawa ce islamiyya mai faranta rai, wato kaga matasa sun zo sun yi uwa da makarbiya cikin harkar addini, sun zama ƴan gaba dai gaba dai. Wannan kuma wani dan uwa ne yake cewa dan Allah ƴan uwa su taya shi da addu'a saboda motarsa da aka kwace ko aka yi da direban sa aka raba shi da ita kwanaki biyu ko uku da suka wuce baya, wato tana hannun direban aka yi dare shi aka bashi wani abinci da magani a ciki, ga alama maganin ya bugar da shi, wanda kuma aka dauke motar aka tafi. Shi dai har yanzu jikinsa bai dawo daidai ba, tunda abinda za a bashi kila sama da yadda ya kamata a ce dan adam ya sha, kuma bai kamata dan adam ya sha ba. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi, shi kuma wancan Allah shi bashi lafiya, shi kuma waɗannan barayi Ubangiji ta Allah ya shirye su, in ba masu shiryawa ba ne Allah ya fallasa su, Allah tona asirin su.
Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan